vous êtes en Virginie, vous êtes de la FDC, vous avez fait Porto Rico.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da hukumomi a Najeriya ke cewa farashin kayan abinci na yin ƙasa kuma zai ci gaba da yin ƙasa ɗin, wasu na ganin roman baka ne kawai na sharar fagen yaƙin neman zaɓe.
To gaskiya ne, salo ne ta yadda za a yi a ci zaɓen 2027. Abin hausar zaɓen 2027 ba ce fa da ciki ba. In ko an yi ba abin da ya dace ba, talaka kuma shi ya san inda zai kai ƙura shi.
Za kuma a ji cewa a yayin da azumi ke gabatowa, talakawa a jamhuriyar Niger kamar na makwabtan ƙasashe sun shiga kokawa kan tsadar kayan masarufi.
Abin da muka wato a ga tsadar rayuwa, Allah kawo mana saukin ta kawai. Allah kuma gwara mana azumi lahimi lahiya, shi gwara mana ƙarshen shi lahimi lahiya.
Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda Sula Barma ke gabatarwa. Inda yau shirin zai haska fitilarsa kan yadda aka taɓo muradun masu bukata ta musamman a babban taron ƙasa na baya-bayan nan a jamhuriyar Niger. Sannan za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan farashi ko tsadar kayan abinci yayin da ake fuskantar azumin Ramadan. Kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BC2 980685. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama mara matuki na Rasha ya kashe mutum ɗaya tare da jakata wasu biyu a Kiev. Gwamnan Kiev Mykola Kalishnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. Tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jami'a da wani gidan sinima a yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau Laraba. A yau ɗin sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun harbo jirage marasa matuƙi guda 110 daga cikin 177 da sojojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-haren a cikin dare. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha a yau ta faɗi cewa na'urorin kariyarta na sama sun kakkaɓo jiragen saman Ukraine marasa matuƙi guda 130, wanda fiye da rabinsu a yankin Krasnodar da ke gabar tekun Bahar Aswad aka harbo su. Mutane 46 ne suka mutu a lokacin da wani jirgin saman sojan Sudan ya fada a wata unguwa a kusa da wani filin jirgin saman soja da ke birnin Omdurman a Sudan, a cewar ofishin yada labaran gwamnatin Khartoum. Da kuma wasu majiyoyin soja sun ce wani babban komanda na daga cikin waɗanda suka mutu. Hadarin dai ya auku ne da yammacin jiya Talata a kusa da filin jirgin saman soja na Wadi Sayidna da ke arewacin Omdurman. Da farko rundunar sojan Sudan ta ce sojoji da farar hula da yawa ne suka mutu a hatsarin, amma ba ta yi ƙarin bayani ba. Majiyoyin soji sun ce ta yiwu hatsarin jirgin ya faru ne sakamakon matsalar na'urori. Ofishin yaɗa labaran Khartoum ya ce mutane 10 kuma sun jakata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa takwaran aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci Washington a jibi Juma'a don rattaba hannu akan wata yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da ake amfani da su wajen ƙera kayan fasahar zamani. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne a lokacin da aka buɗe taron majalisar ministocinsa na farko tun bayan da ya hau kujerar mulki a karo na biyu.
President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement.
Trump ya ce shugaba Zelensky zai zo Washington ranar Juma'a, an tabbatar da hakan, kuma za mu rattaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta kasance da muhimmanci. Abu muhimmin abu shine za mu kulle yarjejeniya da Russia da Ukraine don dakatar da kisan mutane. Za su daina kashe matasan sojojin Russia da na Ukraine da sauran jama'a, kuma muna gani wannan wani babban abu ne, kuma babban nasara. Da safiyar yau Laraba ne shugaba Zelensky ya shaidawa manema labarai a Kyiv cewa ƙudurin yarjejeniyar da aka tsara mafarin cimma babbar yarjejeniya ne, yayin da Kyiv ke fatan samun tabbacin tsaro daga Washington. Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuri'u guda 217 don zartar da ƙudurin kasafin kuɗin da fadar White House ta gabatarwa majalisar a daren jiya Talata, yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada ƙuri'ar amincewa da ƙudurin, wanda 'yan Republican ke ƙoƙarin ganin an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe kuɗin gwamnati, abinda 'yan Democrat suka kira ganganci. Johnson tare da sauran shugabannin jam'iyyar Republican sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa burinsu shine zartar da ƙudurin da zai ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar da ci gaba da rage haraji ga iyalai da masu masana'antu da kuma sake maido da Amurka a sahun gaba wajen samar da makamashi da ƙarfafa tasirin Amurkar a idon duniya. Shugaban 'yan Democrat a Majalisar Wakilai Hakeem Jeffries ya caccaki matakin, inda ya ce 'yan Republican na ƙoƙarin rage ko kawar da wasu muhimman shirye-shiryen tallafi na gwamnati a fannin lafiya, abinci da kuma taimakawa tsofaffin sojoji da masu ƙaramin ƙarfi.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma ta ce farashin kayan abinci na sauka kuma zai ci gaba da saukar. To sai dai wasu na ganin wannan roman baka ne irin na dabda lokacin kamfe din siyasa. Rukayya Basha gare ki.
Ministan harkokin noma a kasar Abubakar Kyari ya yi ikirarin cewa farashin kayayyakin masarufi zai ci gaba da zaftarowa a kasar. Kyari ya ce matakan da suka dauka na ganin an wadata kasar da kayan masarufi mai saukin farashi ya fara aiki sun samar da isasshen kayan noma a shekarar da ta gabata. Manoma a kasar na ci gaba da kokawa game da karyewar farashin kayan masarufi a kasuwannin kasar, inda suka bayyana cewa sun sayi kayayyakin yin noman a farashi mai tsada. Idan har gwamnati bata shigo lamarin ba, harkar noma ka iya fuskantar barazana. Muhammad Magaji shine kakakin kungiyar manoma a kasar.
To wannan gaskiyan su ne, da haka muka sayi kayayyakin nan da tsada, kuma ga yadda abu ya zo. Sai dai kullum abu yadda ya zo haka za a yi shi. Al'umma suna neman sauki, kuma an fara samun su musamman kayan abincin da muka noma. Amma abin da muke da bukata shine yanda aka yi wannan ya saukato a samar mana saukin kayan noma gaba ɗayansa.
Wasu na danganta saukin farashin kayayyakin masarufin da ake samu a kasar da kadawar gangar siyasa. Sai dai Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban kungiyar rundunar talakawan Najeriya ya ce
ai ba wani salo da zaka zo da shi illa taya zaka taimaki talakanka, taya zaka saukaka mata talakar rayuwa. To gaskiya ne salo ne ta yadda za a yi a ci zaben 2027. Amma husanar zaben 2027 ba ce fa da ciki fa. In ko an yi ba abin da ya dace ba, talaka kuma shi ya san inda zai kai ƙura'ashi.
Imrana Wadanas kenan a rahotar Rukayya Basha. Daga Najeriya kuma bari mu ƙetara Niger, inda nan ma ake kokawa kan tsadar rayuwa a yayin da Azumi kuma ke gabatowa. Haruna Mamman Bako gare ka.
A daidai lokacin da azumin Ramadan na wannan shekara 2025 ke ƙara karatuwa, 'yan Nijar ne ke ci gaba da yin bayani game da irin yadda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi ke ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a. Kamar haka:
Asma Ibro, abin da muka wata ga tsadar rayuwa, Allah kawo mana sauƙin ta kawai. Allah kuma gwada mana azumi lahimi lahiya, shugaba mana ƙarshen shi lahimi lahiya.
Sunana Alkafa Kanike nan Park. To wannan yanayi na tsadar rayuwa ba za mu ce komai sai dai mu ce Allah ya sauka. Allah shi kawo mana saukin wanga tsadar rayuwa da muke ciki.
To wallahi yanayi na tsadar rayuwa gaskiya akwai shi bismillah. Saboda abubuwa ga sunan komai ka taba sai ka ji an ce ya ƙara kuɗi. Muna fatan Allah ya kawo mana sauki, kowa ya samu abin da zai gudanar da azumin shi cikin koshin lafiya. Muna fatan Allah ya kawo mana doki. Shi dai ne muke fata wurin Ubangiji.
Wannan shi yasa wani mai nazarin lamuran kasuwanci da na bil'adama mai suna Ibrahim Garba mai Zabira yin kira ga gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Nijar da 'yan kasuwa da su kawo wa jama'a ɗauki a irin wannan lokacin na neman sa'idar rayuwa da tubarraki wajen Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wata azumin Ramadan.
Wadda abincin da ya tsada masan gwamnati shirin kasa abinci ya sauki sai mutane talakawa su samu. Kuma mun ba da goyon baya. Gwamnati mai ya kasa abinci ba kowa sai ya yi sauki kowa ya samu. Su kasan 'yan kasuwa akwai matsala gare su. Saboda matsalar su sun so a ce abu a yanke shi su ga da shi. Kaga bai ba.
Sai dai 'yan kasuwa ta hanyar wakilin zaurensu na ƙasa da ke birnin Kwanni da ya soma da gabatar da kansa ya yi bayanin dalilan da kan sa ana huskantar hauhawar farashin.
Albakari Zakari, konsila 'yan kasuwa nan birnin Kwanni, Nijar. To abin da sa kaya suka hau kasan.
To a gaida Haruna Maman Bako da wannan rahoton. To kan wannan batu na yanayin farashi ko tsadar rayuwa. Kuma kayan wato masarufi za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku an jima kaɗan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin za a ji yadda babban taron rukunonin al'ummar Nijar da aka kammala a ranar 20 ga watan Fabrairu 2025 ya shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman.
A cikin duka muhawara ta al'umma, ko ya zamto majalisa ne, ko ya cikin biro ne, ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su.
Sannan za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya game da jerin ayyukan da Cima Mali ke gudanarwa a jihar Maradi. Don fitar da nakasassu daga halin niyyarsu.
A girka musu 'yan sana'o'in da za su samu suna sarrafa kansu da kansu har a kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu suna samun ayyukan hannu da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi.
Kamar sauran jama'ar kasar nakasassu a Jamhuriyar Nijar sun halarci babban taro na ƙasa wanda gwamnatin riƙon ƙwarya ta shirya da nufin tantauna matsalolin da suka yi wa ƙasar tarnaƙi ta yadda za a bullo da matakan warware kullun da ya sarƙe. Wakilin masu buƙata ta musamman a Majalisar Matasa ta Ƙasa, Conseil National de la Jeunesse, Abdul Karim Abdu Madugu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama a madadin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na ƙasa baki ɗaya.
To lalle cikin muhawara da aka yi da dama so da yawa an ambaci wannan magana ta mutane masu nakasa da yake akwai wakilai na musamman na mutane masu nakasa kuma akwai waɗanda su ba mutane masu nakasa ne kuma ba wakilan ƙungiyoyin su bane amma wanda suka gane cewa al'amari ne da ya kamata ƙasa ta mai da kai zuwa gare shi domin a yi aiki tukuru a hidda mutane masu nakasa cikin tsananin wahala da wariya da suke gani a cikin ƙasar mu. Kuma cikin wayannan mutane akwai Conseil National de la Jeunesse nake wakili cikin ɗaya daga cikin maganganun da muka tattauna ƙwarai a kansu shine rayuwa ta mutane masu nakasa. Kuma a gurgushe akwai akalla abu uku da muka tsayar akan haka. Farko shine akwai abu da ake kira Conseil National de Handicap kamar wani majalisa ce da za a kafa wadda za a sa ta ƙarƙashin ko shugaban ƙasa ko prime minister wadda za ta tattara minister da kungiyoyi da dama, duka wanda yake da baki akan wannan magana a tattara su, ya zamto ana aiki tukuru akan mutane masu nakasa. Abin da aka lura shine cewa yawanci ana sa wannan kulawa na mutane masu nakasa alkashin wani minister ko minister la population ko na mai kula da kiwon lahiya ko na al'umma, ka gane ko? To wayannan minister so da yawa ba su da karfin da za su jawo ka wani minister inda yake kula da harkar kuɗi ko da yake kula da harkar matasa da abun da saura da haka nan, ya kama da haka nan, domin su yi aiki akan nakasa da abun da ya kama da haka. Don abun da ya kamata a yi shine a sa wannan konsai domin ya zamto an tara kowa karkashin shugaban kasa ko prime minister. Abu na biyu da aka ce shine ka san zancen barace da barace da ake cewa, to lalle mutane masu nakasa su kan sun ce ba su san bara amma suna buƙatar tallafi. Baka cewa misali dan shekara 60-70 wanda shi ya yi shekara 40 yana bara, ka gane ko? Bai da wani aikin ba wannan ba, kai tsaye ya barbara in dai ba a sa abin da ake kira mai zurda accompaniment ba. To lalle an ce a yi kira wani a kirkiro wani fund asusu, ka gane ko? Wanda zai kawo tallafi ga mutane masu nakasa. Abu na ƙarshe aka ce a cikin duka muhawara ta al'umma, ko ya zamto majalisa ne ko ya cikin biro ne, ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su.
Dukkan abubuwan da aka tsaida da abubuwan da aka tattauna, kana ganin akwai yiwuwar lalle kuna da ƙwarin gwiwar cewa masu bukata ta musamman za a ba su kulawa ta musamman a nan gaba a nan Niger?
To tun da Asis an ce ta ce babban muhawara ta kasa, ko ba haka ba? An samu wakilan kasa ga baki daya na ciki da na waje sun haɗu sun ba da shawarwari. To wayannan shawarwari ka gani ba karamar shawarwari ba, kananan shawarwari bane, shawarwari ne ƙwarara wanda muna ganin cewa insha Allah shi da kansa shugaban kasa Tani ya dauki alƙawarin cewa insha Allah shawarwarin da muka bada zai aiwatar da su. Kenan ka ga muna da ƙwarin gwiwa.
To daga babban ɗakin taro na Mahatma Gandhi dake birnin Yamai za mu nufi gundumar da ƙoro dake jihar Maradi domin jin irin rawar da wata mata ke takawa a yunkurin fitar da takwarorinta na kasassu daga halin kaskanci. Faɗakarwa akan muhimmancin aikin yi ko wata sana'a da bada horo akan irin waɗannan ayyuka da tasirin ilimin yara na kasassu na daga cikin abubuwan da Chimamali ta sa gaba.
Su ƙungiyoyi masu zaman kansu da al'umma da magabata na gari, wace irin hulɗa suke yi da gajeyu waɗanda suka samu raunin jiki na tahi wannan waye kai tare da tare da masu garuruwa da sauransu, ana hira a cikin wannan waye kai da muka yi karkara. Role ɗin madan gurguwa na ɗauka don a nuna ma mutane cewa shi ma gurugu ko makaho ko wane ne, mutum ne kamar kowa, a yi hulɗa da shi cikin al'umma, a kai su nemi ilimi suna iyawa. Inda ka gani yanzu a karkara yaron duk da ya samu wani rauni ga jiki, Malam Masar zamne za a je shi duk a waci a tahi, masu zuwa gona sun tahi, masu uzurinsu sun tahi, shi kohon gida za a aje shi a aje mai dan kwano wanda ya zo mai dala mai yar baka, shi kawai dai bai da wani unhwani a aje shi na abara, akwai tausayi. To wannan abin shi yasa ni ga hali yanzu Malam Masar na girka kungiya ta mata gurago a nan garin da Kwaro wadda ake ce mata nemi na kanka. Bakin gwalgwado muna kai kokenmu ga magabata, ga masu hannu da shuni, ga ƙungiyoyi masu zaman kansu, a tallafa mana, a tallafa ma 'yan bayanmu, saboda kowa ya samu abin dogaro da kanshi. Saboda yau in a ce gajiyayye in ya tashi da sahi ya san inda za ya sarrafa wani abin da zai saidawa ya samu dala 5 dala 10, bara ba za ta taba bashi shawa ba. To wannan kokowa ta ce muke yi akan a girka musu 'yan sana'o'in da za su samu suna sarrafa kansu da kansu, har a kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu, suna samun ayyukan hannu da horo da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi su ma su samu rabonsu in Allah ya.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulkarim Abdu Madugu da Fatima Mali da Mansur Sani a Maradi, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa,
muke cewa a huta lafiya.
A gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan farashin kayan masarufi a daidai lokacin da azumi ke gabatowa. Lambar da za a kira ita ce 2-0-0-6-0-5-0. To kamar dai akwai kira daga Bauchi. Waki kan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki.
Waki kan layi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Okay.
Yawa, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Yawa, to ra'ayina dai lalle akan game da farashin kaya. Ina roƙon su ƴan kasuwa su daure su sassauta mana kayan abinci saboda azumin watan Ramadan. Idan suka sassauta mana kayan nan lalle talakawa da mu al'umma za a samu sauki a yi azumi a cikin rahama. Sai a duba ita kuma gwamnati ta ma ta yi kokari ta taimaki talakawa a yi azumi a cikin sauki da rahama.
To mun gode daga Baucin Yakuba, kuma bari mu je Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare.
To Malam Bashir.
To alhamdulillah, abu azumi na karatu kuma a kore watanni daga wurare daban-daban na Najeriya dangane da saukin kayayyaki. To wannan abun a yaba ne, amma mu a nan ya Nasara ko ince lafiya abun da ya sauki saukin kayayyakin da zo mana ba. To muna fatan su ƴan kasuwa da ji tsoron Allah a duba halin da ake ciki, kuma masu hannu da shuni a tallafa ma waɗanda ba su da shi domin a samu sauki a cikin wannan watan Ramadan da muke karowa. Na gode.
To mun gode mu ma, kuma muna muku murna da ike kuna naku abin da sauki. Bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim.
To gaskiya saukin nan fa muna da ji ne, amma har yanzu yazo hannun mutum har yanzu gaskiya ba mu gani ba. Muna kira ga ƴan kasuwa waɗanda suka san suna da alhaki akan wannan tsadan kayan masarufi su gaggauta sauko da farashi a tausaya mu al'umma. Wannan wata-wata ne da ya kamata a ce kayayyaki sun sauka, al'umma sun samu sauki don a samu a ibada cikin walwala. Gwamnati kuma ya kamata ita ma ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka na doka wajen ganin cewa kowa ya bayar da farashi akan yadda ya ɗauko, ba kowa ya sa farashin da yake so ba.
To mun gode Malam Ibrahim. Daga Kaduna kuma bari mu ƙetara Jamhuriyar Nijar.
To assalamu alaikum murya Amerika.
Wa alaikum assalam.
Magana Umma Mala Ali shugaban kulan murya Arewa Dogon Dutse a cikin Jamhuriyar Nijar.
Muna jin ka.
To lalle na so ba yau ra'ayi na bisa ga wannan wata mai alharba da zai kama wa sabili akwai ɗan kasuwa gare mu nan san mu ta Nijar. Sai ka iske wai lokacin an ake azumi ya kama za a samu kaya a halba musu kuɗi ƙwarai. Me za ki ba ya kamata a ga tausayin talakawa. Dan talaka munin Dogon Dutse abin da waka sai sai haƙi guda shikafa 20. Kenan ko sa abin talaka da gwan da shi tun lokacin gawa ana dan gulu ana wata ƴan gumba ana sha. Kenan ya kamata talaka ta yau ta sai kuma ina cikin gwamnati. Ka kawo gada ka ce akwai ta mai rubuta an dai akwai ta. Kun mun gani a kasa. A kasan Dogon Dutse ga tana ana sai suwa mu talaka wa rubuta ita amma sai dai mu ji shi ana sai suwa ne kuma ba kowa ka samu ta ba.
To mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma shawara. Bari mu koma Bauchi. Wake kan layi a Bauchi?
Kuna tare da Alhaji Sulemi Disko bakin kasuwar Gambaki katamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi.
To Alhaji Sule.
To game da ƴan kasuwar mu, dan Allah dan Annabi, ana ta roƙo kowace shekara a sassauta wannan lokaci. Kuna ga kirisoci in hidimarsu da ta yi suna sassautawa ƴan uwansu kirisoci, amma mu mutanen mu yanzu suna boye kaya a shaguna tare nan a boye nan, kuma a daga farai da gangar zai boye kayan dan kaya ya yi tsada maimakon a tausaya dan kowa ya samu alfarmar wannan wata. Dan Allah dan Annabi ƴan kasuwa, ina roƙonku a wannan karan ku yi ƙoƙari ku rage kayan amfani da abubuwan marmari wanda mai azumi zai samu dan ku samu ladan wannan al'amari.
To da fatan an ji wannan shawara taka daga Bauchi kuma bari mu je Naija. Wake kallai a Naija?
Sunana Bala ne, wato kuma daga Ushishi a Niger ke tare ni.
To Mallam Bala.
A gaskiya ministan gona magana ma da ya ce abincin gona yana sauka ya ci ne ba. Nan talaka ya ce taki, nan talaka ya ce fada ne. Kuma ga amma ta masa rufi bai saffa ba, nan muke tamo da su a yanzu. Ta ga ba su sa wata a wannan bangaren. Talaka ya samu sauki ne sabida wannan wata ne al'ummar ke shirin kamawa. Ya kamata bangaren ne ya kamata su sa doka. Komi a daidai ta washi, duk difference ya samu sauki. Da kamata a daidai zaman shi a jin murna ba. Ni zan shi a jin murna. Ke talaka ya noma abin gona ya gina ya saffa.
To mun gode da wannan shawara da ka bai wa minista da sauransu. Bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Muna magana da Garba injiniya daga garin Dabci.
To Mallam Garba.
Eh, a yanzu abin da muke ciki amfani kan alhamdulillahi muna samun sauki sosai. Shaguna wannan muna roƙo da Allah a taimaka, inda watan ibada ne zai kama. A taimaka da Allah, a sauke mana, Allah ka mana sauki. Da fatan za mu yi azumi lafiya. Ana magana da Garba injiniya da Dabci.
To mun gode Mallam Garba. Bari mu je Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Alhamdulillah. Kuna tare da Baba mai hago ne a nan cikin garin Gitata. Allah afwa ban zo daji da
wato maudu'in shine batun tsadar wato kayan masarufi a daidai lokacin da ake fuskantar azumin Ramadan.
Allah sarki, to ina kira ga masu kudin kasar mu don Allah don annabi sai iya gudun wanda suka yi da Allah su taimaka domin masu yin azumi su dan samu afuwa. Allah ubangiji ba su iko aikata kuma da kuke fara da Allah biya muku dukkan bukatunku. Na gode.
Amin. Kuma mun gode. Bari mu je Kwara. Wake kan laya Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni magana Dallo Garba daga nan jihar Kwara. Kala kala.
To kala kala.
A gaskiya ina kira musamman ma ga ƴan uwana ƴan kasuwa da ya kamata a sassauta ma musamman ma masu ƙaramin ƙarfi da sauran talakawa. Sai da muka duba ga azumin watan Ramadan yana sanya kama, amma kuma ga abubuwa sun fara canzawa. Idan muka duba farashin ma abinci yanzu, idan muka duba irin kwanaki yanzu, abin ya dan fara hawa sama. Watan mu dai muna fatan Allah ya kawo mana sauƙin waɗanga abubuwa, kuma a samu a yi wannan watan na ibada, samu lafiya. Allah ya sa mu yi shi lafiya kuma mu ƙare lafiya.
To mu ma mun gode, mun gode ma kowannen ku da ya bada shawarar sa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga wato shirin mu na ƙarshe. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wato wasu wato shirye-shiryen. Yanzu za mu koma ga labaran duniya a mafi a takaice.
To a takaice, jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu biyu a yankin Kyiv. Gwamnan Kyiv Mykola Kalashnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. Tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jami'a da wani gidan sinima a yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau Laraba. Mutane 46 ne suka mutu a lokacin da wani jirgin saman sojan Sudan ya fadi a wata unguwa a kusa da wani filin jirgin saman soja da ke birnin Omdurman a Sudan din, a cewar ofishin yada labaran gwamnatin Khartoum. Kuma wasu majiyoyin soji sun ce wani babban komanda na daga cikin waɗanda suka mutu. Hadarin da ya auku ne da yammacin jiya Talata a kusa da filin jirgin saman soja na Wadi Sayid na da ke arewacin Omdurman. Da farko rundunar sojan Sudan ta ce sojoji da farar hula da yawa ne suka mutu a hatsarin, amma ba ta yi ƙarin bayani ba. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa takwaran aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci Washington a jibi Juma'a don rattaba hannu akan wata yarjejeniyar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ake amfani da su wajen ƙera kayan fasahar zamani. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne a lokacin da aka bude taron majalisar ministocinsa na farko tun bayan da ya hau kujerar mulki karo na biyu.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Daudawa da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legration da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Kal, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fata alheri. Wassalam.